sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri Jiragen yankin Turkiya sun kashe akalla mayakan kurdawa 36 a cikin wani farmaki da suka kai akan wata rundunar masu ra'ayin gwamnatin Syria a jiya Asabar a gundumar Afrin dake arewa maso yammacin Syria yanki dake hannun kurdawan a cewar cibiya mai sa ido akan yakin Syria rundunar sojojin ta Syria Democratic Forces SDF a takaice ta tabbatar da wannan farmaki ta sama a cikin wata sanarwa amma kuma bata bada adadin waɗanda suka mutu ko kuma inda aka kai wannan harin ba SDF rundunar mayakan gwamnatin Syria ce dake taimakawa kungiyar mayakan kurdawa ta YPG cibiyar mai sa ido akan yakin Syria dake zaune a Burtaniya ta ce wannan farmaki shine na cikin uku da aka kai akan rundunar mai ra'ayin gwamnatin Syria a wannan yanki kasa da sa'o'i 48 rundunar ta isa birnin Afrin ne a makon da ya gabata domin su bada taimako ga mayakan YPG bayan wata guda da kurdawan suka buƙaci taimako tun lokacin ne rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Turkiya mai adawa ta fara kai hare-hare a yankin Afrin a ranar 20 ga watan Janairu lamarin da ke ƙara ta'azzara cibiyar mai sa ido akan yakin ta ce rundunar ta Turkiya ke yi wa jagoranci ta kwace sama da kashi 20 cikin 100 na Afrin bayan ta kwato garin Rajo dake arewa maso yammacin gundumar Afrin din a jiya Asabar kasar China ta yi kashedi akan mummunan tasiri da shirin harajin Amurka zai yi wa kasuwancin duniya idan shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da dora harajin kashi 25 na cikin 100 akan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje Shugaban ma'aikatan harkokin kasuwanci da hukumar bincike na kasar China Wang Hejong ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin ranar Juma'a cewa wannan harajin zai yi babban lahani ga hulɗar cinikayya da cibiyar kasuwanci ta duniya take kullawa kazalika zai yi mummunan tasiri akan hulɗar cinikayya tsakanin kasashe Jami'in na China ya ƙara da cewa idan har mataki da Amurka ke niyyar ɗauka ya tabbata zai addabi muradun China kuma China za ta yi aiki da kasashe da wannan lamarin zai shafa don kare yancinta da muradunta a hali da ake ciki kuma Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya ce Canada ba za ta amince da haraji da Trump ke niyyar bullowa da shi ba kuma ya ce a shirye yake ya kare masana'antun kasar sa Shugaban kasar Burkina Faso Roch Kabore ya kira ga jama'ar kasar a jiya Asabar da su baiwa sojoji haɗin kai wurin aikin su wani guda bayan da wata kungiyar 'yan bindiga ta shirya kai wani hari akan ofishin jakadancin Faransa da cibiyar al'adu da kuma helkwatan sojojin Afirka ta yamma a babban birnin kasar Burkina Faso Wagadugu ya ce ina ba al'umma kwarin gwiwa da su baiwa sojoji da sauran jami'an tsaron kasa haɗin kai a wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda inji shugaban kasar kenan a cikin wani jawabinsa akan talabijin kasa Kungiyar ta'adda mai ikirarin fafutukar kare musulmi da musulunci ta GSIM a takaice ko kuma jama'a Nusratul Islam wal Muslimin a larabce ta dauki alhakin kai hare-haren a jiya Asabar a cikin wani sako da kamfanin dillancin labaran kasar Murtaniya Al-Akbar ya gano wannan kungiya da ta hada da kungiyoyin mayakan jihadi guda uku a kasar Mali wadda suke da alaka a can baya da Al-Qaeda ita ce take shirya kai manyan hare-hare akan fararen hula da rundunonin soja tun lokacin da aka fata a bara kusa da gidaje da ma'aikatu miliyan 2 ne suke fama da rashin wuta a yankin tekun gabashin Amurka a jiya Asabar biyo bayan wata guguwa da ta haddasa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da dusan kankara da kuma iska mai ƙarfi daga jihar Maine, inda gwamnatin jihar ya ayyana dokar ta baci zuwa jihar Carolina ta Arewa, dukkanin su a kudancin Amurkan. Mutane bakwai ne suka mutu sakamakon karyewan bishiyoyi a lokacin da guguwar ke faruwa a jihohin Virginia, Pennsylvania, New York da kuma Connecticut da Rhode Island. Gwamnan jihar Maine, Charlie Baker, ya ayyada dokar ta ɓaci a jiya Asabar kamar yadda gwamnonin jihohin Virginia da Maryland suka yi da safiyar jiyan. Ayyada dokar ta ɓacin ya ba jihohin damar samun taimakon kuɗaɗe da gwamnatin tarayya su magance barna da guguwar ta yi musu.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. A daidai lokacin da masana suke ƙara jaddada muhimmancin koyawa yara karatu da harshen da suka tashi da shi ko harshen uwa, sai gashi an kaure da muhawara kafofin sada zumunta a Najeriya kan yadda wasu iyaye a ƙasar suka tashi haikan sai ƴaƴansu sun koyi karya harshe kamar yadda baturen Ingila yake magana. Sakamakon wani sabon silima da ya fito inda watakila wani ɗan Najeriya ya yi fice. Suna ganin watakila hakan zai baiwa ƴaƴansu nasara ko kuma damar samun shiga silima su yi kuɗi. A baya kuma mun kawo muku rahotannin cewa wasu iyayen a Abuja ƴan arewacin ƙasar ba wasu bare ba suna ɗaukar waɗanda suka yi karatu a nan Amurka saboda koya ƴaƴansu karya harshe su yi magana tamkar mutumin Amurka. Bugu da ƙari, akwai wasu iyayen har wa yau ƴan arewacin Najeriya waɗanda ba sa ma magana da ƴaƴansu a gida da wani harshe illa banda harshen Bature. To mutuwar zuciya, kore na kai, rashin sanin darajar abin da Allah ya baka suna daga cikin dalilai da masana suke dangantawa da irin wannan matsala. Kamar yadda wani kila ba za ku kasa ji ba, 22 ga watan Fabrairu da ya gabata ita ce ranar mutunta harshen uwa ko harshen da yaro ya tashi da shi. Masana suna danganta amfani da harshen uwa a irin nasarar da ake samu a shekarun farko na koyar da karatu ga yaro. Dr. Ahmed Muhammad Bedu, malami ne a sashen koyar da harsuna na Jami'ar Maiduguri, ya zanta da lawar sani kan muhimmancin harshen uwa a neman ilimi.
To malalau, masana sun nuna cewa shi harshen uwa ko kuma abin da ake kira watan farkon harshe da mutum ko bil adam ya fara amfani da shi, wanda turanci ake kira mother tongue language ko kuma first language, shi ne harshen da mutum ya tashi ya same shi bisa baiwar da Allah ya masa, ba tare da wai mu'amala ne ta sa ya koya ko kuma ya je aji ya koyi wannan harshen ba. Watan abin nufi a nan shi ne kowane ɗan adam, kamar yadda Noam Chomsky ya nuna, ana haifarsa da wata baiwa na koyan harshe na wurin da ya samu kansa. Ko ba lallai mane a harshen uwa ne ya zama cewa shi ne harshen mahaifiyarka. Ana nufi da cewa farkon harshen da ka fara tashi da shi ka buɗe baki da shi ake nufi da harshen uwa. Ayya haifan mutum Bahaushe, amma idan ya tashi a birnin London kaga ya tashi da Turanci. Lalle Hausa bai zama harshen uwa ba a gare shi, amma Turanci ya zama harshen uwa a gare shi domin shi ne harshen da ya buɗe baki da shi, wanda shi ake nufi da harshen uwa. To tasiri akan mutum harshen uwa, da yake harshen uwa shine wundo na farko da mutum ya fara sada duniyar tunaninsa, abin da ake kira mental conceptualizations, da kuma duniya irin tamu da muke gani. Watan wannan harshen uwa shi ya fara sada shi. To tunda wannan harshe shine harshen da mutum ya fara amfani da shi a rayuwarsa ta duniya, wata shi harshen uwa da masana suka bayyana, kaga duk lokacin da aka yi ce da shi kuma za a fara ba mutum ilimi to samar masa da wannan ilimi da kuma fasaha da fahimta zai zama a sauke fiye da a ce kuma dauko wani sabon harshe wanda ba shi yake amfani da shi ba a wannan lokaci da yake yarinta ko yake kuruci a ce za a koyar da shi shanin harkar ilimi. Masana sun bayyana cewa akwai dimbin alfanu tattare da watan fara amfani da harshen uwa wajen ba wa yaro ilimi. Dimbin alfanun sun hada da abin da ake kira watan za a iya samar da ci gaba ga yaruka da suke da karanci ko kuma basu da galihu wanda a turanci ake kira underprivileged languages. A alal misali idan ka dauki harshen Hausa a nan kasar mu Najeriya musamman ma a nan arewacin Najeriya zaka ga ya fita goma shi ta fuskar bincike ta fuskar nazari ta fuskar amfani da shi a harkokin kasuwanci da mu'amala mu idan ka dauki kaman chamba ko ka dauki harshen Gizin ko ka dauki harshen Bole ko kuma ka dauki harshen Tangale zaka cewa waɗannan yarurruka ana amfani an takaita amfani ne da su a iya garuruwa ko kuma a iya mu'amala na tsakanin wannan al'ummu da suke magana da wannan harshen. To ka san ba a koyar da harshe sai an rubuta shi watan an samar da tsari na nahawunsa watan abin da ake kira ka'idoji na ginin jumla na ginin to kaga idan kowane harshe aka ce za a fara amfani da harshen uwa wajen ba wa yaro ilimi to kananan yarurruka mu za su samu dama ta yadda za a watan rubuta su a rubuce a samar musu da abin da ake nufi da kamar harfa da za a yi amfani da su wajen rubuta wannan yare kuma kafin a rubuta wannan yare a rubuce dole sai an aiwatar da nazari ta wani irin kwayoyin sauti wannan yaren yake da shi domin a samu shi kasan kwayoyin sauti daban kuma harafi ma daban. To kaga waɗannan ayyuka ne wanda idan aka yi kaga wani alfanu ne da zai zo ma wannan yare ko kuma harshen uwa da zai amfani da shi wajen koyar da al'umma. Sannan abu na biyu a tasirin amfani da harshen uwa wajen koyar da yaro shine zai sa kowane dan adam ya ji cewa yaren da yake da shi yana da muhimmanci a rayuwarsa domin yare wani banki ne ko kuma ma'adana ce ta al'ada. Yayin da aka ce mutum an bar shi yayi nesa da yaransa wannan gobe an ƙara haifar wannan yayi nesa da yaransa wata ran za a wayi gari a duniyan nan a ga an rasa yarurruka da dama.
Shugabar wata makarantar firamare da sakandare ta Islamiyya a Zoro da ke jihar Kebbi Hajiya Hauwa Abubakar ɗan Sheme ta ce akwai buƙata matuƙa musulmi su ɗauki ilimin zamani a zaman ibada. Hajiya wata yi wannan kiran ne a hira da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Da farko ga bayani da ta fara yi.
To kiran da zani to a cikin wannan hali da muka shigo na taɓarɓarewar tarbiyya gaba ɗaya da kuma taɓarɓarewar ilimi na ɗaya mata sai kaga ana tsammani kamar dai an waye in yadda aka yi to ma zamanin da ɗaya mata ba su da ilimi to har yanzu wagga matsala ba a kauce mata ba har yanzu dai tana nan saboda rashin ilimi babban matsala na kuma rashin ilimi yana iya kama mutum abubuwa in zahisa ya rabu da addinin shi ya rabu da Allah har ma ya kai shi ga samun matsala babba kuma neman ilimi ga kowace ɗiya mace ko da ba karamar yarinya ba ko babba kai ko tsohuwata dole na ta je ta bi da ilimi saboda bi da ilimi wajibi ne baka sanin Allah sai ka ce ka nemi ilimi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta'rifuni qabl an ta'buduni ka nemi sani na kamin ka bauta ta mini to idan baka san yadda zaka bauta Allah ba kaga ka samu hasara mai yawa kuma ka bace don haka kiran da zan yi ga ƴan uwa musulmai su ji tsoron Allah su sani Allah bai halicce mu don bidan duniya ba Allah bai halicce mu don mu taho dai mu kama jin dadi mu sheki a ya duniya ba a'a Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutane da aljannu don koyi masa don sabota ta muna don haka bauta Allah cikin duhun jahilci cikin makatta ba shi yuwa sai kana da ilimi in kana da ilimi zaka san Allah zaka san haƙoƙan mutane zaka san haƙoƙan ɗiyanka zaka san haƙoƙan kowa zaka san yadda zaka zauna da jama'a zaka san mu'amalat da zaka yi da kowa don haka kowa ne musulmi wajibi na kuma rashin neman ilimin nan gare ka to zaka samu kanka cikin zargi ranan lahira ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a tambaye ka
to in muka karkato muka koma cewa batun ilimin zamani kuma fa
na'am shi ilimi kamar wanda aka ce mana boko kenan ku ilimin boko ya halatta diya mace ko da namiji kowane a bashi ilimin boko saboda shi ilimi na boko kamar a doke shi matsayin tarbiya ta sannan ilimin boko sana'a ce sannan kuma ilimin boko kariya ne saboda akwai abubuwa idan mu musulmai ya kamata mu doki ilimin boko ba matsayin boko ba mu doke shi addini yanzu in danka yayi ilimi yake mace in ta yi ilimi ta zama malama ta iya koyar su sai ta bada tarbiya idan yake mace ta yi ilimi cikin boko za ta karatu aikin asibiti sai ta zama mai yin jinya sai ta zama tana taimaka ma mata ƴan uwanta wurin haihuwa ta taimaka ma duk abin da ba a san da namiji ya taba diya mace saboda musulunci yana bada kariya ga diya mata sai a samu diya mata sai a tura su wannan fage zama suna za su yi wannan lalura ba da namiji ba sannan kuma ilimi yana da muhimmanci sosai da sosai ga diya mata har dai a ce ta fannin da za su zamo wa uwaye su gina wuraren da za su tarbiyyantar da ƴaƴansu a koya musu sana'o'i duk kaga cikin ilimin boko saboda zaman banza laifi na babba annabi ya hana zaman banza haka cikin ilimin boko ta nanna diya mace za ta samu kanta ta iya abubuwa wanda lokaci ya zo da su ta iya girke-girke ta iya zamantakewa ta iya tsafta ta iya komi ai kina ganin yaran da anka samu karanta ba su da wanda da ba da su makaranta ba ko tsafta su da iya magana su da iya lamuran su da komi da komi ba daya na ba to ke ga in ka dauki ilimi na boko a matsayin addini to bai zama kai a danga ba ba boko na ba ya zama addini don kuma kai ilimi da niyyar ka taimaki al'umma duk wanda ya karatu ne ba don wai abin duniya ba a'a yayi ilimi a matsayin sana'a yayi ilimi a matsayin taimako al'umma to sunan karatu ne addinin Allah kuma Allah zai bashi lada
to Hajiya wace shawara zaki bayar game da masu daukar ƴaƴan su mata da suka isa zuwa makaranta a matsayin ƴan jagora a fagen barace-barace maimakon sanya ƴaƴan zuwa makaranta domin su samu ilimi
to gaskiya wannan banna ce saboda akwai abin da musulunci ka ce masu sadda zariya wato hana barna to kai ga wanga kamar an buda ma yara ƴan mata hanyar barna saboda akwai abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hana su saboda suna kawo zina kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taqrabu zina innahu kana fashatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina to ƴan mata ga da kika gani ana sawa jagoranci suna zuwa suna hulɗa da maza akan haka nan ma yasa iyayensu da kasa su jagoranci sai yi bukata ƴan jagora mace saboda ita ka kallon dan namiji ta bashi shawa akan ta ana iya marmako a almajiri naira 50 ko naira 100 sai ga an bata naira 1000 wurin wannan abin za a yi wani kallo na shawa tsakanin ta kuma in sun ka tahi biyar su suna wanka su ci gaye su ci shiri suna ta ya saboda haka matsalar da an ka sha samu akan diya mata masu jagoranci barnar da an kai wallahi ba ta ko kidaiwa duk wani mai kallo duk wani mai lura ya san lalacewar da diya ƴan mata sun kai wurin jagorancin mabaranta din nan suna zuwa suna bara to ba ta ma ko kidaiwa cikin da an kai musu bashin ma ko dai abin ga saboda an samu matsaloli shawara da zan ba su wa ga iyayensu su ji tsoron Allah saboda Allah ya ba su diya ba don su lalata su ba da amana ce ranan lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka annabi rahmatu sallallahu alaihi ya ce ala kusurara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kusurara dukkanku masu kiyo kuke kowane ku sai an tambaye shi game da abin da an ka bashi kiyo duk wanda ya dodi ya mace budurwa ya sa ta gaba yana yawo da ita ya koya mata roko barna ta harko ya koya mata hulɗa da maza ya koya mata zuwa tai an so sadaka wani ke zata ce ta hoyin baki sadaka dan nan na zasu kita maganar su in lokaci ya ta sai inda zata isko shi don hakan ga ya kamata ya ji tsoron Allah yadda za ai ya kamata gwamnati ta shigo ciki saboda al'amari na wanda annabi rahama ko sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi cikin ku wanda ya gabarna shi kokari shi gyara ta hannun shi shugabanni su adda ikon gyara barna da hannun su yace fa malayim sadi wanda kuma bai samu ikon ta gyarawa da hannun shi ba yace fa bi lisanihi to asa baki su ko malamai su ta wa'azi suna kiran mutane suna musu nasiha suna nuna musu illa ta wannan abin agwada duk wanda ka kallo wa ma abin ma dala bele bena ba wagga barna da hinin Allah take don haka ya kamata malamai su ko su yi tsaye ayi wa'azoji wuri a lurar da mutane bancin wa'azi yace fa ilmin sadi wanda kuma bai iya yi da harshe saboda in ba malami kake ba ko kai wa'azi kila ba a sauraron ka to yace fa bi qalbihi to ka ji ciwon abin ne yace zalika adaful iman wannan shi amma hirauni imani don haka ni ina kiran ga shugabanni da su malamai da su iyaye su yi kokari su ga cewa kwata an kauce wannan abin a hana
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
daga Katsina kuma shugaban kolejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsinan Dr. Aliyu Idris Funtuwa yace majalisar kula da kolejojin ilimi ta sake duba manhajar karatu a irin waɗannan makarantu kuma ta saka ilimin manya ko yaki da jahilci a jerin ilimi da makarantun za su bada Dr. Idris ya bayyana haka ne a tattaunawa da yake wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa
kiyara to kuma ilimi ne wanda ake tsarawa musamman wanda yake tafiya da irin tunanin su na manya da kuma irin harkokin su ne da kullun wanda ya bambanta da wanda ake ba sauran dalibai yara
kuma nan makarantarka akwai ko wani sashen na ilimi manya
wato ai kwanan nan hukumar da take kula da makarantun mu wato wanda muke kira National Commission for College Education sun sake duba manhajoji da ake koyarwa a makarantun mu to sai suka ga yana da fa'ida sosai wato manhaja wanda zata kunshi wannan sashi na koda ilimin manya saboda haka sai aka suka shirye wannan manhaja wanda muke kira minimum standard na adult and non formal education kuma aka umarci sabon tsarin ya umarci kolejin ilimi irin namu da bude wato sashi wanda zai rika koyar da ilimin manya
su irin waɗanda suke so su zo su shiga wannan sashi wani tabbaci kake da shi gare su na su zo ba a shirye ko za ku tallafa musu wajen koya musu
kusan idan ka dubi yadda al'amuran suke ka ga kamar a baya an dan so ne a yi sakaci lokacin da turawa suka zo sun ban mana tsari na ilimin manya a lokacin nan da ka bi tsahin garuruwa waɗanda ake da su a nan za ka ga akwai bayan library da ake da shi na wannan akwai wuraren da suke ce ma ɗakin karatu reader room sannan kuma akwai hanyoyi da suka bi na koyar da yaƙi da jahilci to ilimi musamman wanda kananan hukumomi aka danka ma wannan wato social welfare divisions din su so aka danka ma wannan nauyi su rika koyar da ilimin manya ana koya musu wato musamman dai abinda ake bukata shine mutun ya iya rubutu da karatu da zai iya fahimtar lamura na duniya yanzu inda suke tafiya da inda yaje kan shuwaye ba sai an ba ya nuna kaza me yayi wannan an bashi hata kudi nawa ne aka rubuta nan shi da kanshi zai iya ganewa musamman shine manufar ilimin manya din ba wai ilimi ne mai zurfi wanda zai ta ka iya karatu da rubutu aka iya daukar littattafai wanda suke koyar da abubuwa na rayuwa ka karanta ka fahimce su su yi maka amfani to kuma mutane suna da sha'awa kwarai da gaske zaka ga suna da sha'awa waɗanda ba su da wannan ilimi din suna da sha'awa su samu dama wanda za su sami wannan ilimi din to kuma alhamdulillah gashi an sami irin waɗannan kafofin yanzu ba kamar da ba da ka san ilimi din ya manya din da yafi wa saboda a da akwai su da yawa da in ka duba abin da ake kira ratio rinjaye zaka ga manyan sun fi ma yaran yawa waɗanda ba su da ilimi to lokaci da lokaci na tafiya irin muhimmanci ne kan ilimi da gwamnatoci suka bada sai koma cewa kusan koda baka da ilimi zaka ga yayanka kai ka saboda ka san amfani shi ka tura su makaranta to manya din yanzu inda ba su irin wannan ilimi din ba su da yawa sosai
akwai wasu irin kungiyoyi haka kamar yan sentry wanda yake fi sani da yan vigilante a turanci za ka ga mafi yawan su dattawa ne kuma suna kira da su ma a tsoma cikin irin wannan shirin na ilimin manya to ku misali in suka zo nan wani irin rukuni za ku sa su
idan misali su ka san kamar inda na ga maka shi ilimin manya an tsara shi ilimi ne na musamman wanda ya hada kowane ne ba dan sintiri ba kawai wato kowane magidanci wanda bai da ilimi to manhaja din ta bada tsari ne iri daya wanda za a bi a koya musu kuma kamar inda na ga maka an fi mai da hankali kan abubuwa guda biyu ya koyar da karatu da rubutu da kuma lissafi haka inda za su iya lissafi waɗannan abubuwan su ne suka fi mai da hankali ka fi mai da hankali wajen koya musu saboda ka hada da ɗan sintiri da duk wanda zai bai da ai ɗan sintiri ba wani mutum bane daban da shi in dai bai da ilimin to ya fada cikin eh to ai shi ne amfanin da zai musu kenan kamar ga muka babu wani wanda aka yi ma shamaki wanda ke duk wanda ke da sha'awa ya zo ya yi karatu din za a ba shi
mutane dan an duniya da gobe ki amma mutabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da gace riba sai ba da shi da jaki ni na raba kayan ba dan lokacin fitinite ya satuwan ne ba kari a duba ko barade suna sace sit daga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana nan ananiya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birni kabi akwai daya da guso kasashen kahin garba sai gwada ba din ta da kwanta gora hanne na gaza to tuna samu kai lele sai baba ya sakandare din mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da guso da gidda hande na bayin tsaye tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kapitale sukule akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan da na gani ba shi ya ta ne ne ya ta ta ne shi ne ne ta ba mu yi fura mu riba amma mun yaki jahilci mun gane mun ji daɗin yakin mu da shi ban da wasu ƴan abubuwa da su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce fa hannunka gaba mai kandu an ka ba mu biro kuma an ka ba mu tefa gaza to muna gogawa mai shanu ko na mai mota da sai ya mai kalme aiki to kuma aikin su ya yi jara wuri tunda mai kalme na ci sa sai ya ce dagi ya yi kare mota ko ta kando ce kai ne 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 zalin waka kasan munas wanda ta zata gwada kai mun gane ko mano kacin kana da ilimi to kai ce riban noman ka ba ji daɗi ba kai no kaka baba
mazaro duka yau kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri haka muna madadin dukkan wakilan mu da aka saurara da Chubahiro Dedone da Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan daka ta yi sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka wadanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.